wa anfusakum wa ahlikum nara aka ce wuqudu hannasu wal hijara to shi yana daya daga cikin wannan gumaguma na wuta saboda haka kaga shi ba ruwansa saboda haka da wanda zai dariya da wanda zai yi commenting ya zage shi duk sun yi duk sun saki addinin su a gurin sa da ƴan uwansa da za su taya su saboda haka duk wanda ya commenting ya ci zarafin addinin su su suka jawo to ya za ka yi ka kiyaye addinin ka a wannan lokacin ka kubutar da shi shine sai ka ja baki ka shu ka gani sai ka ki abin a ranka ba za ka tsine masa ba ba za ka zage shi ba ba za ka ce bai yi daidai ba ba za ka ce za ka yi masa nasiha ba dan ba zai dauka ba dan ba musulmi bane musulmi ne idan ya dauka ya saka a nasa pejin sai ka neme shi shi ma kakkai masa a bainal jama'a dan zai iya zama provoked ya ji wani abu sai ka neme shi personally sai ka yi masa nasiha ce wuri ya cire domin wannan abin tuzartawa ne ga addininka to in ka yi masa haka sai ka yi masa nasiha bil hikima shi musulmin kenan amma shi ko kafiri da yayi wancan abu ko wanda ba musulmi ba da yayi wancan abu to karbi da shi kawai to wannan shine abin da ake kaffa kaffa dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi kaffa kaffa ya ji tsoron shubha to ya kubutar da addininsa da mutuncinsa saboda haka baka taba kayan wani ba zamu ga inda hadisi na gaba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wara'u kaffa kaffa irin nasa za mu ga yadda yake yi ta inda za a iya fassara cewar an yi kafa kafa da addinin da kuma mutuncin ga baki daya na'am na'am eh ah to ai ba musulmi bane eh to kamar yadda ka faɗa din zan iya masa dan
fahimtar da shi kadan koda ba hanyar musulunci ba
eh to haka ne wataƙila koda ta wata sigar ta sigar
musulunci ba haka yake
ba haka yake ba gaskiya ne gaskiya ne a nuna masa ba hakan yake ba kuma sannan a nuna masa cewar wannan abin da ya saka ya sani cewar yayi offending din abokansa ƴan uwan abokansa musulmai so wannan zai iya hargitsa haka ne wannan alhaji ya kawo magana mai kyau wanda kuma kaga a hikimar shine ba a nan gurin ba a wannan pejin nasa za a yi masa wannan magana ba sai wataƙila an haɗu ma ko ta waya ko kuma irin ma cikin raha da wasa da dariya sai a nuna masa to wannan hakan yayi daidai amma ba ka na alaikum salam tarkashi now eh a yanzu in sani waje dai ci gaba ci gaba
ana to wannan hadisi abin nan shet na masalaci malaku
eh
na gobe ubiki lokacin juma
now
shi hudu ba su ke nan
to
baya canzawa sai wannan ya haka dawo da shi na wuce na
fuji ke nan baya canza an mai tambaya ya ce har yanzu jama'a ba su canja abin da suke ba mai halalu ha hisabun wa haramu ha iqabun
to
gaskiya ne gaskiya ne mun riske shi mun riske ya wuce 50 din dama ai 50 din da ka faɗa ne ta faɗin mun daga ba naga haka kawai ana zaune lafiya ramadanin nan yau uku ga wata ina jin to tunda dai mun tara din ba a banni
me bambancin wannan da kuma wanda a zahiri ka gan shi ne ba musulunci illa misali kamar wanda za ka gan su Qur'ani sun yi
daga subhanallah na subhanallah subhanallah
waɗansu akan ɗan instant action
akan su. Ƙwarai ko? An shayi gaskiya ne. Gaskiya ne. Yawanci wannan.
Na. Wannan alaƙa mai
fa. Na. Irin
wannan masu rashin kuɗi
na za
su ɗan
ƙwarai
suna ɗan 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 suna ɗan
wanda suka kona ku to nan
naga
shi yana cewa
ne shi bambancin wannan da suka bayani cewa
bambancin wannan abin da malamai suke cewa shine lokacin da kaga wanda ba musulmi ba yana cin zarafin wani abu na musulunci kamar yadda Alhaji yake bada misali wanda ga wanda bai ji ba yake yana magana ne akan cewar to ya kamar wanda kuma za a ganshi kamar zai dauki alqur'ani ya yaga ko ya taka ko ya wulakanta akwai an sha samun incidences ko wanda har mutane cikin fushi suke daukar mataki a kansu su hukunta su ko su kona su ko kwanan nan ma an ci an yi to irin wannan abin da musulunci ya hana irin wannan dama cewa aka yi ka hana munkari ka yi umarni da kyakkyawa ko ka yi hani da mummuna kuma ka hana munkari a mataki guda uku idan za ka iya da hannunka an fi so ka hana da hannunka in ba za ka iya da hannunka ba ka hana da baki ka gaya masa ka ce bari wannan ba daidai ba ne kai masa nasiha kamar yadda Alhaji Ibrahim ya ce in da zan yi wancan aboki na wa haka sannan na uku wanda duk in ka ga cewa wannan din duk ba za su samu ba ka ƙi abin a ranka saboda lokacin da ka ɗauki mataki da hannunka ai duk mun san abubuwan da suke faruwa a irin matakan da aka rinka ɗauka irin wannan yawanci yana kawo asarar rayuka barkatai da dukiyoyi da tsoro da firgici yanzu nan sai a samu ku kafiyu ɗaya daga cikin illar kafiyu shine sallan nan da kuke zuwa masallaci jami'i ba za ku fito ba yanda ka san dai lockdown ko ta ai an shayi ga wani ya zo ya wulakanta alqur'ani mutane sun bi shi sun kashe yan uwansa sun fito ɗaukar fansa an hargitse an tafi ɗiban dukiyoyi an yi kone-kone yan sanda sun zo tiya gas harbi waye duk dai shikenan sai tsoro sai firgici sai bala'i sai tashin hankali sai kafiyu sai waye kaga daga me daga ɗaukar mataki da kai to amma in ba za ka iya ba tunda in ka ga cewa dama ɗaukar wannan ɗaukar matakin da hannun to sai kai masa nasiha shi kuma ba cikin faɗa ba yanda shi ma za ka ƙara harzuƙa shi to in duk ba za ka iya wannan ba to mafi alheri a gare ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to ka ƙi abin a ranka ka yi gaba ka tafi kana kukan zuci Allah kuma ya gani kuma zai cika maka ladanka kuma ka bar shi da Allah don ai akwai waɗanda kuma suka zo za su yi ɗin kuma Allah ya tozarta su za su yi ɗin wani ya zo zai ƙona alƙur'ani wuta ta yi balbali ta kama shi shi ta ƙone shi alƙur'ani bai taɓu ba kai saboda shi Allah dama haka yake duk wanda ka ga ya bari yana shakkenci to istidraji yake masa ana nan Allah yana nan a madakata zai zo ya same shi na haka kamar yadda Alhaji Bashir ya faɗa na san ya kawo maganan ne don a yi izina ga haka to kada a ce za a ɗauki mataki da hannu inda hukuma kuma a kusa to ka je ka gaya mata to wannan ma zai fi min babu aula wannan zai fi sai ka gaya hukuma su kuma su zo su hana shi tunda su suna da aloli na hana barna
wanda yake kuma kan kaga musulmi ne kuma ba kamar yanzu da yan boko haram da zaka su ne Qur'ani suna kiran suna
suna wannan wallahi alai su ma haka zaka yi musu tunda dan boko haram ma shi da yake da makami dan in ya ga zaka masa wargi kun tunan lokacin da yan boko haram an ce ko kallo kai musu kallo biyu sai su dasu harbe ka in sun wuce wai ka kalle su haka suka juya suka waiwo su ga ka yi su da kallo sai su dasu harbe ka ai kaga wannan shi ma abin tsoro ne wanda ka ganshi sai kawai sai ka kaddara ba ka ganshi ba ka tsira da ranka da lafiyarka ka bar shi da Allah Allah zai maganin shi waman waqa fi shubuhat na'am asadan mu addu'a waman waqa fi shubuhat wanda ya afka a cikin shubha ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce waqa fil haram ya fada a cikin haram to kun gani ko yanzu an fito mana da ƙarin ma'anar shubha saboda ayin can an ce halal a bayyane yake haram a bayyane yake shubha shine mai rikitarwa to ga shi kuma yanzu anan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya afka a cikin shubha to ya fada cikin haram to wannan shi yake nuni da cewar shubha haramun shi shuwa haramunci na haka barinta kafin wato mutum ya san me ake nufi da ita a shine a'ala shine abin da aka fi bukata mutum ya kiyaye ya batta har sai ya nemi sani a cikin ta idan na ci ne sai ya ci in na kalla ne ya kalla in na aikata ne ya aikata in na tabawa ne ya taba in na zuwa ne ya je tukunna amma in ba haka ba indai har shubha ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fada a cikin haram shine sai ya bada misali ya ce kar ra'iyar a hawal lahima yushiku an yarta afi kaga kaman makiyayi ne da yake kiwo a gefen shinge saboda haka lokacin da mai gona ya saka wannan shingen gonan Alhaji Bashir ya tafi da ya ga mana sunansa ya saka wannan shingen kowa ya ce kuburtali ne ko ma dai menene kai kuma ga shaninka ko dabbobinka ka koro su nan gefen da suke tafiya nan inda kake tafiya ga gefen shi burtalin shine shubha din ganuwa ganuwa to gefen wannan ganuwa din shine shubha din domin idan dabba daya ta jefa kafar ta daya tsallakin ganuwar ya zama me haram to shine shikenan sai mutun ya kiyaye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna likulli malikin hima ya ce kowane sarki yana da iyaka an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo irin wannan ma'anan ne ta cewar kowane sarki yana da iyaka saboda irin wato fahimtar mutane irin na wannan lokacin saboda ana da sarakuna irin na waɗannan lokuta saboda haka idan ka ba su misali da irin sha'anin mulkinsu za su fi ganewa za su gane za su kiyaye za su gane mai aikin to sarki eh haka ne ai kowane sarki yana da shinge yana da iyaka yana da burtali yana da ganuwa ko ma dai me za ka kira shi to eh ko ma dai me za ka kira shi ma dai ka kira shi iyaka ce dai gashi nan ta sarki to iyakar sarki idan sarki aka ce nan gurin ya iyakar cewa bayinsa ko mutanansa ko jama'ar garinsa kuma an saka doka cewa wanda duk ya ketara ga abin da zai same shi ai kaga ya zama gewayen mulkinsa ya zama haramiya wajibi ne kowa ya kiyaye kare tsallar kwarai kuwa to kaga maganar ƙasa ta fito ya ce duk inda wani dagaci yake ya san iyakokin ƙasarsa saboda haka iyakan nan gurin idan ya zo ya ce bai yadda ba da daddare ƙarfe kaza kada wanda ya shigo ƙasarsa shi kenan doka ta hau don idan aka kama ka ya sa in vigilante suka kamo ka in ya gida ma sai ya ce sai maka bulala don me za ka horo masa ƙasa shi saboda tsaro saboda sha'anin tsaro ya ce ba wanda zai tsallako ƙasarsa ƙarfe 12 dare ko ƙarfe 1 dare misali to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa inna himallahi muharimu to Allah iyakokin Allah shine abubuwan da ya haramta duk abin da Allah aka ce wannan ya ce haramun ne to ka bar shi ya riga ya haramta shi saboda haka barin sa shine mutum wato ya kunya nisance shi shine yace ma amartuku ma abin nan ma nahaitukum anhu fajtanibu ma amartukum bihi fatu bihi mastata'tu kaga shi umarni abinda aka ce wannan umarni ne sai yace to ku aikata shi ku zo da shi daidai gurgudu amma shi abinda aka haramta fa sai aka ce kawai ku nisance shi ku bar shi to wai wannan kun gane fa'idar da take cikin nan ko fa'idar abin da take nufi shine cewar mutum ba zai kauce wa abin da aka hana shi wai daidai gwargwado ba a'a babu magana wai inda zaka iya babu wannan a abin da aka haramta maka shi abin da aka haramta maka kawai so ake ka bar shi abinda abin nan bature yakan ce forgive kawai ka bar shi take shi ko umarni abinda ake umartarka da shi sai aka ce to shi ka aikata shi daidai gurgurdin yanda zaka iya to ko sallan nan da muke yi da aka yi mana umarni mu tsaye da ita muna yin ta ne daidai gurgurdin yanda zamu iya azumin nan duk muna yin shi ne daidai gurgurdin yanda zamu iya saboda ka ibadu da dama mutum yana yin ta ne daidai gurgurdin yanda zai iya ba lalle ne ya zama cewar ya iya yin sa a 100% yanda aka umarce shi ba amma shi abin da aka haramta masa cewa aka kawai ya bar shi na haka ka bar shi kawai ka wuce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu yace a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru haka ne idan ta baci dukkanin jiki ya baci yace ala wa hiya al qalb ita ce zuciya anan an siffanta ta da tsoka domin tsokaci ita zuciya ha shine bahaushe yake cewa a ita zuciya ko ba ta da kashi to me ake nufi da ba ta da kashi ranka da
tsoka ke
eh me ake eh me ake nufi idan aka ce abu ba kashi bane
ba ta da kashi
tsoka ne
ba
kashi bane
tsoka ce eh tsoka ce to me ake nufi me hikimar me hikimar na'am zata iya tankwara eh sai tankwara ka saboda tsoka ce shi ko kashi fa kaga haka zai tsaya kikam zai wahala ya tankwaro kamar yanda aka ce an halici mata da kashin abin nan haƙarƙari na hagu aka ce idan aka ce za a tankwara su ta dole sai su kare misali kenan to kashi baya tankwarwa in ka tankwara shi in ka matsa masa sai dai balle me aka yi an yi bi babu amma shi abinda aka ce tsoka to shine yanzu ka dauki tsoka zaka iya lankwasa shi haka ka juya shi haka ka juya shi duk inda ranka yake so ka saka shi ta sama ka saka shi ta ƙasa ka aje shi ta gefe kuma ya zauna to shine to shi ita zuciya kaman haka take saboda ka yanzu nan za ta tankwara ta yi laushi yanzu nan kuma za ta miƙe ta yi tsaye ta sa mai ita fushi har ma ka ga in yayi wani ganganci sai ka ji an ce ayya ayya bi ya hau dokin zuciya ayya bi aikin zuciya ko ya bi zigar zuciya to duk zuciya ce take sa wannan abin saboda ka za ta iya sa ka ta ruɗe ka ta ɗora ka akan kekin ɓera ka hau su wanda in baka yankar ba sai dai sai ta kai karami tukunna to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru kuma hakan ne domin da ita ne ita take sarrafa mutum lokacin da idanka ya ga wani abu ya ƙayatar da shi yake so zuciyar ce take fara gaya maka cewar ɗauki mana gashi ba naka bane ita za ta fara gaya maka cewa ka ɗauka kawai kana ƙoƙarin ka ce mata to ai ba nawa bane sai ta ce yi ɗauki kana ɗauka ka jefa aljihu ko ɗauki ka ɗauka sai ka ɓoye duk za ta yi ta abin nan in waya ce ce ɗauki kana ɗauka kai maza ka bar gurin ko ta yi ƙara ba za a ji ba misali kaga duk ita take raya maka wannan lokacin da ta ziga ka ka ɗauka aka samu akasi me zai faru in aka kama mutum ai jikinsa zai gaya masa kaga ko a nan gurin jiki jiki ya ji a jikinsa jiki magayi saboda haka jiki bai gyaru ba saboda zuciya ta ziga shi zuciyar nan da kuke gani ita ce wani lokaci dama ita aka ce mumini lokacin da ya kwanta yake bacci zuciyarsa ba ta bacci saboda ya sa a zuciyarsa cewar zai tashi sallar asuba a jami'i ko zai tashi kiyamul layl to sai ya kwanta ga idansa ya rufe ga bakinsa yana munshari amma da lokacin asuba ya doso sai aga ya tashi saboda me zuciyar ai mun karanta hadisi ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini shine wanda masallaci yake ratayuwa ai zuciyarsa take ratayuwa a masallaci kun gane wai me ake nufi wai dan ya shigo din nan yanzu yana zaune ai dama yana tare da zuciyar wai dan ya tashi zai fita daga cikin masallacin sai ya samu wani waje sai ya rataye zuciyarsa a gurin sai ya tafi ya batta ana ya ka gani me zai faru ai duk inda yake hankalinsa yana kan masallaci duk cewa lokaci ya doso irin su ne wanda ko kiran sallah ba sa bari ayi ko kiran sallah ba sa bari ayi lokaci yana dosowa sai su ruga sai masallaci su ne za ka ga ko da yaushe sun samu nafila gabanin a tada sallah za ka ga sun sami cikakkiyar zikirin kiran sallah za ka ga sun samu addu'a da falalar addu'a tsakanin kiran sallah da iqama wanda aka ce ba a juyar da addu'a a wannan lokacin sannan za a rubuta shi a cikin mai yin sallah gashi yana zaune yana jiran sallah amma an rubuta shi a cikin ana rubuta masa ladan yana sallah to kaga duk abubuwan suna da yawa wanda duk zuciya ce take taimakawa mutum duk wannan yana bayuwa a matsayin cewar ita zuciya idan ta yi kyau to zuciya a dukkan jiki ya yi kyau cikin fa'idoji na wannan hadisi malamai sun haɗa akan girman wannan hadisi da kuma yawaitar fa'idodinsa sannan yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu waɗanda suke su ne al'amudai na musulunci su ne al'amudai na musulunci kun ga na farko a cikinsu akwai umarni da kyakkyawa akwai hani da mummuna a cikin wannan hadisi sannan an bayyana maka matsayin halal ya bayyana maka matsayin haram sannan ya gaya maka me yaushe buha sannan ya gaya maka fa'idar wanda ya kiyaye shubha ta inda yake kiyaye yake kafa addininsa da mutuncinsa sannan ya nuna maka bala'i da masifa na wanda ya afka a cikin shubha sannan ya kawo maka muhimmancin bada misali da abin da za ka faɗa ko karatun ne yanzu da muke yi ina jin idan na tsaya na bada misali da wani abu an fi fahimtar abu an fi fahimta duk abin da za ka yi shi za ka faɗa in kana so a fahimce ka ko kana so zancen ka ya dinga kyau to ka dinga haɗa da misalai shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ra'iyar a hawal hima kamar makiyayi da yake kiwo a gefen shinge misali ya bayar ai ba da makiyayin ake ba misali aka bayar sannan can a gaba ya ce wa inna likulli malikin hima kowane sarki yana da iyaka misali ya bayar ba da sarkin ake ba sai ya ce sai da ya tattaro hankalin mutane suna so su gane menene shingen sarki mun san shingen sarki sai ya ce to shingen Allah shine abin da ya haramta to wannan yana ɗaya daga cikin fawaid da muka koya a cikin wannan hadisi sannan mun gane fa'idar menene ruhin jiki shine zuciya mun gane kuma yadda take jujjuya shi jikin kansa wallahu ta'ala alam babu tambaya zamu yi addu'a lokacin mu yayi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأذل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ورسالة في يوم ودند مكسني ودند سكيمنا ودند سكيمنا وسيتي الدعاء ودند بمسني بأبيجي الله ba su lafiya Allah ya tashi kafadunsu Allah ya sa rashin lafiya su tuzuma cika fara a gare su Allah ya yi musu cututtukan su waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu wannan mamaciya da ta riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe mata Allah ya karbi shahadarta Allah ya ilauta kabarinta Allah ya ba ta aljanna madaukakiya mu kuma Allah ya ba mu cika da imani Allah ya ba mu khatimatu sa'ada akwai waɗanda suka ba mu wasici da addu'o'i daban-daban Allah ubangiji ka san bukatunsu Allah ubangiji ka amsa musu Allah ka biya musu bukatunsu Allah ubangiji ka yayi musu damuwoyin su ya ubangiji ke yalwata musu kuncin su ya ubangiji dukkanin wani mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa Allah ya karbo wannan ibada ta mu Allah ya shanya mu cikin intattun bayinka Allah ya karbo wadannan ayyuka na mu ya rabbul alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa rasulina muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Ala ala. Ina gaja.